بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du, muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan yammaci na Lahadi da ran Litinin. Yau muna 13 ga watan Jumada al-Akhira, hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1446 a gidan miladiya. Yau 15 ga watan 12 shekara ta 2024 mun dawo wannan majalisi mai albarka a cikin wannan babban cibiya na alkhairi markazu Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma, domin ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub, littafi da ke magana akan cututtuka na zuciya da irin yadda suke gadar da halaka da taɓewa da yadda suke gurɓata rayuwa da zamantakewa da kuma yadda suke jawo mummunan makoma ranar tashin alƙiyama. Allah ka tsare mu. Muna littafi na biyu wanda ke magana akan at-taraf, kamar yadda yake taraf mun faɗe ta wannan kalma, mun nanata ta, mun jaddada ta, har ina tsammani ya kamata a ce kowa yanzu ya san ma'anar at-taraf. Idan aka ce at-taraf, ana nufin holewa, sharholiya, miƙe kafa cikin ni'imomin duniya, facaka da sallama ma duniya har ta shagaltar da mutum, ta mantar da shi Allah, ta mantar da shi gidan lahira. Wannan shi ne at-taraf. To mun ji gaɓuɓɓa masu yawa a cikin wannan babi. Yau inda za mu tashi shi ne inda malam yake cewa ilajul taraf, duk an gama magana akan wannan cuta mai gurɓata zuciya. Mun ji irin yadda Al-Qur'ani mai girma ya zarge ta, mun ji irin yadda sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi Allah wadai da ita, mun ji yadda dalilan da ke haifar da ita, mun ji irin matsalolin da take haifarwa a rayuwa da addini da ɓata zamantakewa da gurɓata al'amara a cikin ƙasa ga ɗaiɗaiku ko a cikin al'umma gabaki ɗaya. To a ƙarshe sai malai ce ilajul taraf, magani wanda zai magance wannan mummunan cuta ta at-taraf. Malai ce yumkinu ilajul tarafi fi umurin muta'addida, yace za a iya magance wannan cuta ta at-taraf ta hanyoyi mabambanta cikin al'amura daban-daban. Minha, daga ciki zai fara rattafo maka abubuwan da idan Allah ya sa ka fahimce su da kyau, ka yi aiki da su, to za ka warke daga wannan katafariyan cuta wacce take idan ta kama zuciya sai ta gangarar da zuciya zuwa ga halaka da taɓewa da mummunan makoma. Malai ce na farko, adamu ta'awidin nafsi ala rahati wadda'ati wal kasali. Abu na farko, in kana son ka magance makanka wannan cuta ta at-taraf, to kada ka saba ma zuciyarka. Shine adamu ta'awid, at-ta'awid daga al'ada, haka ce abu kaza ya zama maka al'ada, kaga ka saba da shi kenan. To adamu ta'awidin nafsi ala rahati, kar ka saba ma zuciyanka da ranka ala raha, akan hutu, wadda'a da shantakewa, wal kasal da kuma kasala. Babu shakka duk wanda ya sa mu zuciyarsa san jiki da san hutu da san miƙe ƙafa, shi sam baya sanya wahala, to irin wannan mutum zai iya faɗawa cikin wannan katafariyan cuta. Yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqulu, daga sayyidina Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wata addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajz wal-kasal wal-jubn wal-harami yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wannan addu'a yana cewa ya Allah ina neman ka tsare ni daga al-ajz al-ajz shine gajiyawa kasawa abi yafi karfinka ba za ka iya yi ba to manzon Allah yana roƙon Allah ya tsare shi daga kasawa abinda wani ke iya yi ya ribata ya ci amfani a rayuwa ko a addini amma kai ba za ka iya ba abin yafi karfinka kaga wannan ai matsala ce to sai manzon Allah ya roki Allah ya tsare shi daga al'ajir wal kasal Allah ka tsare ni daga kasala kasala shine Allah ya sa zaka iya abin amma san jiki ya hana kai kasala kenan kun gane bambancin su da al'ajiz al'ajiz ba ka da daman yi ne amma kuma akwai wadansu jajjartattu su suna da dama kuma suna yi kai kuma ba ka da dama shine al'ajiz al-kasal shi kuma Allah ya baka daman zaka iya yi amma san jiki yayi maka yawa san hutu yayi maka yawa san miƙe kafa yayi maka yawa kiri-kiri abubuwa masu amfani sai su wuce ka a rayuwa ko kuma su wuce ka a addinin shi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake neman tsari yace wal jubni Allah ka raba ni da tsoro abinda bai kamata ya baka tsoro bai baka tsoro mutumin da bai kamata ka ji tsoron shi ba ka koma kana jin tsoron shi kila an fahimta wannan ma gajiyawa ce a ce mutum matsoraci ne cak in aka yi mishi ya zura a guje ba shi da karfin hali ba shi da shaja'a jarunta ba shi da wato kutsa ma abu shi kawai rago ne ɗan ƙananan abubuwa ba shi tsoro suke yi to wannan naqasu ne a cikin mu'amala wal haram Allah ka raba mu da takwarkwashewa mutum ne tsofan da yake ya rididdigi kira anan zai zauna ya fitsari fitsarin yamma ya sami na safi ya rididdigi ya lalace to duk waɗannan cututtuka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roki Allah ya tsare shi daga gare su to kaga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama cikin manya-manyan jarumai babu abin da ke gagaransa sallallahu alaihi wa sallama in dai Allah ya gina dan adam yana iya yi to babu abin da manzon Allah ba ya yi kololuwa dai shine a ce maka jarunta ta kai ga ka fita yaki ka sara a sare ka ka soka a soke ka manzon Allah yana fita yaki sallallahu alaihi wa sallama akwai wani bawan Allah da na taba sanin an yi wani rigima a wata shekara cikin shekarun da suka gabata ya zo wuce da takobi shi ma zai je jihadi a gaban shi sai aka saru wani haka jikin shi ke rawa takobin ya fada haka takobin ana ba shi ana walawala ga takobin kai na to sai ne haka hannun shi ke rawa to kaga irin wannan mutum mai zatsi ne na dishi a babin jihadi kaga yana da ragon zuciya ba a san musulmi ya zama irin wannan ya zama kana da jarunta kana da karfin hali kana da karfin yi amma imani ya hana ka ta'addanci ba din ba za ka iya ba imani ya hana ka karfin ka ba za ka yi amfani da shi gurin cutar da bayin Allah ba to nan ne jarunta take amma a ce mutum rago ne ba zai iya ba to kaga wannan aibi ne a mu'amala aibi ne a zamantakewa to manzon Allah yana yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daukan abin nan daji ko diga ko gacari ya rika saran dutse sallallahu alaihi wasallam a yakin ahzab da manzon Allah akai wannan aikin fa haka wannan kasan wanda manzon Allah yana saran dutse har dutsen yana tattatsun wuta kada yin jarunta ta kare anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi aka gina masallacin sa sahabbai na daukan bulo dai da shi manzon Allah jiwi ke dauka sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka manzon Allah ba dan shanta cewa da miƙa kafa da san jiki bane duk aikin da ka san mutane suna yi na jarunta da gwaninta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya har tsira a doki har tsira a doki manzon Allah ne kuma ya wuce da dama daga cikin sahabbai har shine kun tuna wata rana wani mutumin kauye ya zo suka yi tsira da annabi sallallahu alaihi wasallama raƙuman sa ce ta tsira na annabi sai sahabbai suka ji zafi sai annabi ya ce ku saran kwa inuwa haƙin Allah ne duk abin da ya kololuwan sama sai Allah ya soke shi kasa duk abin da ya sama sai Allah ya sako shi kasa sai za a yi Allah ya bar wani abu madaukaki koma bayan sa ya dawoma madaukaki kila an gane annabi yana tsiri sallallahu alaihi wasallam kai ba ma tsira a doki ba har tsira a gida duk alaman jaranta ne za su tsira da shi da nana Aisha a lokacin nan tana yar kankanon yarinya sai ta wuce shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma lokacin da manzon Allah ya gina ta sosai ta ginu ta danyi nauyi sai manzon Allah ya tsire ta sai ya ce to hadhihi bitilka daya da daya sannan kin tsire ni to yau ni ma na tsire ki sallallahu alaihi wa sallama irin jarantar annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin tafiya daga Makka zuwa Madina kilomita 450 in ba jarimi ba zai yi wannan tafiyar yana kan ajin hawa kilomita 450 daga Makka zuwa Madina kaga duka waɗannan al'amura na jarantar ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je aikin haji yayi dawafi yayi sa'i yayi abubuwa da wanda yake sifofi ne duka na jaranta ba sifofi ne na ragwaje da shantakakku ba so da aka babu dalilin da zaka sama kanka ragwanci da lalaci da san jiki da san gayu lokacin da ya kamata ai gayu ai kila aure zaka yi gayinka amma gayun yana da iyaka yayin da aka zo za a yi ginin masallaci cire wannan gayun ka aje fito kai ma ka dauki gatari in fatanya ne ka dauka in bulo ake dauka ka dauka in kankar ake zubawa kai ma ka je a zuba da kai to jarunta kenan haka ake son musulmi ya kasance to idan Allah ya ce muke ka kai ki zuciyanka daga wayannan miyagun halayen da al'ajizu kasawa da alkafalu Allah ya baka ikon yi amma san jiki da san miƙe kafa da ragwanci da lalaci ya auka maka da tsoro da takwarkwashewa in Allah ya raba ka da su to ya raba ka da wadansu miyagun cututtuka malai ce fal ajizu huwa adamul qudra yana fassara maka kalmomin ne yace al ajizu da annabi yace ni a'udhu bika min al ajizi al ajizu shine adamul qudra ba ma ka da ikon yin wannan aikin a daidai lokacin da yake kuma wadansu mutane suna da iko kaga idan ka shiga cikin su kai dole za ka dawo bayi kenan ai na kasani wal kasal tarku shay'i ma al-qudrati alayhi shine mutun yake yin abu bayan Allah ya bashi dama zai iya yin abin Allah ya sa zaka iya yin karatu sai ka ki al-kasalun Allah ya sa zaka iya qiyamul layli sai ka ki al-kasalun Allah ya sa zaka iya zama malami sai ka daure a cikin jahilci al-kasalun ila an gane sai ka wani baiti walam ara fi uyubin nas aiban ka naqas alqadirin ala tamani ni dai in ji mawakin kenan yace na auna aibuban mutane kaf ban ga aibi mafi girma mafi hadari mafi cutar da dan adam ka naqas alqadirin ala tamani kaman wanda Allah ya sa yana da ikon zai iya yin abu amma sai ya cika aikin yana da ikon da zai yi 100 bisa 100 amma sai ya kashi 40 cikin 100 sai ya kashi 60 cikin 100 to ni dai cikin aibobin mutane ban ga aibi ne cutarwa a addini ko a zamantakewa ba kamar irin wannan dubi irin yadda mata yi a gidajen aure suka lalace suka koma kasalallu tuwo wannan mace ba za ta daure ta yi tuwo nagartaccen tuwo ba ta lalace sai dai indomi duk ƴaƴa sun koma ƴaƴan indomi ta za a yi wa innan ƴaƴan su karfi a cikin jikinsu don Allah jama'a za su yi karfi ƴaƴan nan duk ƴaƴan nan ga su nan yanzu ƴaƴan zamani ƴaƴan indomi ne sun dawo makaranta indomi da daddare ba ta da time ita kasalalliya ce malalaciya ba ta da lokacin da za ta je ce musu nagartaccen abinci sai a dauki indomi duk an susuta yara an gurbata su gangan jikin su ba ƙarfi kasusuwan su ba ƙarfi lakkan su ba ƙarfi saboda ne waɗansu lalatattun abinci ake ɗauka ake ba su to kaga wannan na daga cikin alkasal in ko baki iya abincin bane to al'ajaz me yasa zaka ga dattawa sai mutum ya tashi kilomita 5 da kafa ka gaya mun yanzu yaron zai iya kilomita 5 da kafa duk yara sun lalace yanzu makaranta sai an kai su daga nan zuwa bakin titi can sai an samu mai nafiyar ko an rika kai su a babur amma ka gaya mun kakkada ko cancan zamanin muna zuwa makaranta ma ne ne wani baba ne wanda ya karɓi kai ka a mota ko a babur ai mafi girman gata shine a sai maka keke ai an maka girman gata kenan duk da kasancewan yanzu kuma gurɓacewan abubuwa ya sa kana tsoron ka saki ƴaƴa kawai sai ta tafiya suna dawowa wannan tsoron kuma shi kuma yana da irin nashi tasirin sai dai ka ɗauke su daga gida sai makaranta daga makaranta su dawo gida a babin tarbiya wannan yana da nashi rana amma ina taɗin irin lalacewan da mafi yawan matasa suka faɗa a yau kaga dai kamar mu nan galibi nan wanda ya alhuda-huda ko ya barewa ko ya gwamnati dai ai duk da kafa ke zuwa mai gata shine wanda zai hauke ki shine mai gata to amma yanzu yara ɗan tako ƙanƙani shi ba zai iya da kafa ba saboda lalacewa to wanda ya sanya ma kanshi irin wannan to ya jefa kanshi cikin aibi a addini da aibi a mu'amala ka lura irin wannan lalacewan shine ta faɗa ma matasanmu suna Allah ina ne masallacin shafshaf ko ba ku lura mutane yanzu sun fi son shafshaf ba duk inda ake sallah shafshaf sawa'un Allah ya yarda da wannan sallan ko bai yarda da ita ba matasa za su cika masallacin makil akwai masallacin da yake ka fara alula a wajen masallacin kafin ka gama alulan an yi raka'a ɗaya da ƙyar za ka riske na biyu da ƙyar sai in ka yi alulan kai ma a gurguci saboda me saboda limamai ɗan shafshaf ne ka dubi inda abubuwan suke lalacewa to duk wannan yana daga cikin al'ajiz wal kasal idan ka zo yanzu misali ka ce to a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ana yin sallah iri kaza yau ka ce bari dan kwatanta da dama ma mu sai sarka jin zafin ka a daidai lokacin da yake kuma za su iya tsayawa suna gaddama kawai ta banza wanda ba ta da wata amfani tsakanin wani da wani yawa ne fi kuɗi tsakanin jam'iyya kaza da kaza wane ne suka fi kaza wani sai a tsaya a tsaye zai iya yin awa ɗaya da rabi awa biyu ana jayayya ana gaddama amma sallah ba zai iya tsaya minti 7 an yi raka'a 1 minti 5 an yi raka'a ta 2 a gama sallah minti 15 zai ce an tsananta kuma koda ba fa kullun ake yi ba to duk menene ya haifar da wannan alkasalu wal ajiz to kuma wannan aibi ne a rayuwa aibi ne a addini wannan na dan bada misalai ne kaga yadda muke da aibi a cikin addini da kuma aibi a cikin zamantakewa yanzu wancan matan da na faɗi shantakakkiyancin malalaciyar nan so nawa aure yake samun tasgaro miji bai jin daɗi irin lalatan matansa mai son jiki ne ya kawo abu ta banzatar abin ya lalace ya dawo ya kamata ta tarbe shi ta yi mishi maraba tana nan ta kwanta ta kishin gida malalaciya kuma ba wani aikin da take yi ba sai dai ta ci fuska ta kwanta so kaga da matsaloli a ciki to manzon Allah yana addu'a Allah ya raba shi da wancan shine wannan mawaƙin yace to ban ga aibi cikin aibobin mutane da ke gurɓata zamantakewa da addini ba kamar wanda Allah ya bashi daman yin abu sai ya lalace ya ƙi cika abin malaci fa yu'awwidu al-insanu nafsahu 'ala al-amal kai mutum fa ya horar da kansa yadda zai dora kansa ya zama jarimi ya horar da kansa ya rika yin aikace-aikace sawa'un kana al-amal al-wazifi shin wannan aikin aikin gwamnati ne ko wani aiki na sana'an ka na tutur yau da kullum aw al-amal dakhil al-bayt ko ko aiki ne a cikin gida akwai aiki al-wazifi ko wata sana'a kake yi ko aikin gwamnati kake yi ko kasuwa kake zuwa ka horar da kanka fa kai ta aiki kar ka zama malalaci ko ko aiki a gida ha gida yana da buƙatun tsafta yana da buƙatun a gyara hanyoyin fitar ruwa yana da buƙatun a ishara yana da buƙatun kar a bar abin da sauro zai samu mazauni a gidan ko kuma a bar kazancan da kwalara zai iya faruwa a gidan duk wannan aikin wane ne aikin ka ne kai wanda kake gidan sa wa'an kai ne mai gidan ko ba kai ne mai gidan ba duk aikin ku ne dai gabaki daya ciyawa yayawa a kusa da gida haƙƙin mutanen gida ne ku nome ko ko ne zai zo daga sama saboda kai dan gata ne sai ai wahayin wani mala'ika zai maka noma kai za kai in baka yi ba zai maka to rashin yin wannan aibi ne kuma alama ce da ke nuni akan cewa kai dan neman sharhuliya ne gidanka yayi ciyayi je ka nomi gidanka yayi datti je ka share yanin girgizo yani wallahi ni ina gaya muku ina matashi zai wahalan gaske auta sati biyu a gidan mu akwai zaurka kusan guda 6 da kafin ka shiga gida wallahi zai wahalan gaske a sati biyu duk sai na share saman gidan na share kasa a zamanin ina matashi ni gidan mu baya yanin girgizo baya yana wallahi amma sai kaga matasa mutum biyar jibga jibga tirda tirda amma ba su da aiki sai cin tsiya abinda kai zaka ci su sai su nan ka sai su ci hudin shi to ina aiki a ba aiki su kullun suna nan a kwance ne da safe ma sai ka tashi kai harkokinka ka fita a jinka ka je ka gama ka dawo su suna nan da mayafi su shanta kafu to wallahi ku yi makan ku kiyamul laili ku yi makan ku fada wannan muguwar dabi'a ce ina gaya muku da babban murya muguwar dabi'a ce mai gida ya tashi har ya shirya har ya fita neman abinci neman falalan Allah su ɗayan gidan suna nan a kwance me suke yi bacci suke yi to an san tashi me za su yi a ba abin da za su yi to yanzu da suke kwance din wani aiki suka yi sa su kwance a'a menene alama menene kenan alaman adda'a shine miƙe kafa to wannan muguwar dabi'a ce shine malam ke maka bayani dole ka horar da kanka ka saba ma kanka da aiki wannan aikin ko ta sana'a ce ko ko aiki ne a cikin gida ka khidimati ahlihi wa nahwi zalika kamar khidima a cikin gida khidima ga iyalai da makamantan wannan malam yace anil aswad qala daga al-asr yake cewa sa'altu aisha radiyallahu anha na tambayi gummun mu ne nana aisha radiyallahu ta'ala anha ma kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yasna'u fi baitihi ga ya mu mene manzon Allah yake idan yana cikin gida a waje dai mun san abin da yake fatawa karantarwa ilmantarwa sallah ambatan Allah yaki duk abin da manzon Allah yake a waje ai an sani to a gida me yake yi kullun yana daki ne inda yana gida yana kan gado yana kwance koko yana kan waya mutum ne 2 hours 3 hours saboda lalacewa yana kan waya chatting kawai yake ko kuma kallon abu mari amfani mutumin da yana da manufa yana da wani abin da yake son ya cimma amma yana nan sai awa 2 yana kallo kallon abu mari amfani sai awa 2 wani lokaci ma kallon batsa da rashin mutunci da rashin kunya abin da yake zai haifar mishi da zunubi a wurin Allah baya ga bata lokaci a banza idan wani abu ne mai amfani shari'a za ta karba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sun nemi manzon Allah ya ba da dama a abin nan a salwantar da irin waɗannan waƙe-waƙe na zamanin jahiliya saboda suna cike wani lokaci da batsa wani lokaci da yaban giya wani lokaci da suranta halittar mata da irin waɗannan abubuwan sai ne da yace a bari sallallahu alaihi wasallam saboda zai amfani mutane kalmomi zaka samu vocabulary to wannan yana alamta maka idan akwai wani abu ne amfani za a karu da ilimi za a karu da harshe za a karu da kaza irin wannan babu laifi to amma shikenan tadanka a duniya kai baka da aikin yi sai kallo to kaga wannan banna ne to mene manzon Allah ke yi a gida qalat kana haka ne ko kana qala kana yakunu fi mihnati ahlihi ai manzon Allah idan yana cikin gida to hidindumin iyali ake yi kuma hidindumin iyali wancan tana san tana abu kaza to ni kuma bari in yi abu kaza ita tana abu kaza to ni kuma bari in yi kaza a yana zaune da ita ne yana bata karatu a yana zaune da ita ne yana dibe mata kewa a yana zaune da ita ne yana bata shawarwari a yana zaune da ita ne yana nuna mata jiya da yau a matsayin shi na dattijo kuma namiji kuma wanda ya gwagwarmaya a rayuwa ai manzon Allah fa irin salon mutanen da bai gwagwarmaya da su ba yayi da mushrikai yayi da yahudu yayi da kirista yayi da mummunai yayi da musulmi kuma fasikai ko bai ba ta irin salon mutanen da manzon Allah bai mu'amalar su ba kai haddi aljannu manzon Allah yayi mu'amala wa isarafuna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran manzon Allah ya rika zuwa yana mu aljannu wa'azi shedanu da dama san so su kawo mishi hari manzon Allah sosan dai ya gogorma ya dasu akwai ran da ya ci kuma shedan ya makura wuyan shi yace har sai da naji sanyin harshen shedan harshen shi ya zazzago sai da naji sanyin harshen shi a hannuna lokacin da manzon Allah ya ce in za ku yi sallah ku sanya sutura ku sanya sutura kar kuma ka bar kowa ya wuce tsakankaninka da sutaran nan to a lokacin nan ai ya ba su labari cewa akwai shedani da ya zo ya wuce yana son ya wuce ta tsakankanin shi da sutura shi yasa waɗanda ba su da ilimin addini sai su ɗauka wani aka ce a yi sutura ha to waye zai wuce ta nan kai ne baka san wanda zai zo wuce ba kai ne ko kake ganin mutane a shedani na iya zuwa ya wuce kuma ga shi manzon Allah faɗi ya ce shedan din ya so ya wuce ta gaban manzon Allah to ballantana ta gaban ka in aka ce a sanya sutura kawai tunda manzon Allah ya bada umarni sa sutura bawan Allah waye zai zo wuce waye zai zo wuce wannan ba haƙƙin ka bane akwai wanda baka sa sutura ba shedanu su ta bilayi a gaban ka shi yasa makila ka ga masallata ka sallanta ka bata da wani gardi da ka samu me yasa saboda shedanu sun ta wucewa suna nakasa maka ladan sallah suna nakasta maka ladan sallah suna tauye maka darajanta to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to idan zaka yi sallah to ka sanya sutura to kaga wannan suturan zai baka kariya to manzo Allah duk yayi gwagwarmaya da irin waɗannan akwai wani aljani wani muridi wani shedani da ya dauko bakin wuta ya nufo annabi sallallahu alaihi wasallama ko yana sanya kona shi salawatu Allahi wa salamu alaihi a lokacin nan ne manzon Allah ya wancan addu'a Allahum a'udhu bi kalimati llahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min sharri ma khalaqa wa bara wa zara wa min sharri ma yanzulu min as-sama'i wa min sharri ma ya'ruju fiha har yanzu a karshen addu'a a cikin aikaji ya ce wa min kulli bariqin illa bariqan yatarqu bi khairin ya rahman manzon Allah ya gogwarmaya da kowane irin jinsin halitta yayi da dabbobi raquma ta zo ta kawo kara ma'abocinta yana cutar da ita manzon Allah ya musu hukunci ga sunan mabambanta saboda haka manzon Allah yakan zauna tare da iyalansa yana nuna musu jiya da yau yana nuna musu rayuwa to yadda manzon Allah ke zama a gida kenan ba wai yakan zauna ne kawai ta kwanciya bacci ko ya ta miƙe kafa ko ya ta sharholiyansa ba ta'ani tana nufin khidmat ahlihi wato yana cikin hidima ga iyalansa malaiki fa min almunasib jiddan to yana daga cikin abin da ya dace kwarai da gaske an ta ta'awwada albinta ita kuma ya mace a koya mata ko ta koyi على غسل الصحون horar da ita a koya mata wanki kwanonin girki da plate da ake cin abinci da cokula duk a koya mata wanke su wa tanzif albayt da tsaftace gida mata a koya mata ta shara a koya mata yadda ake wanke bayi a koya mata yadda ake gyara ɗakin miji duk a koya mata irin waɗannan abubuwan saboda in aka batta a haka lalacewa za ta yi taje gidan miji da san jiki ko wani namiji ne zai dauki irin wannan san jikin sai mace yakka ka aurar da ita kana ganin ka aurar da ita za a zauna lafiya kullun cikin matsala menene matsalan shine mijinta kullun yana zargin ta kai san jikin tsiya bata damu da maslahan shi ba bata damu da maslahan gidan shi ba ita maslahan kanta kadai ta sani akwai namijin da ke san wannan ba namijin da ke san wannan dabi'a shine kullun sai kaga ana ta rigima ana ta rigima yana son a rika gama abinci karfe 1 ita kuma shantakakkiyar sai karfe 3 da rabi yunwan ta ci ta cinye ya zumbara baki ya zumbara baki ya zumbara baki sai gab da za a kira sallah sannan ta kawo mishi abincin irin wannan lokaci sai namiji ya dauki bakin kulli a kanta shi ma sai ya rika azabtar da ita ta waɗansu hanyoyi a rasa dalili ramuwan ganyaye yake yi to me yasa ba koyar da ita ba ويتعود الولد على قص الزرع وتهذيب الحديقة شي كما دا نمجي ا gidansu ya koyi ya horar da kansa akan gyara shuka dan shuke shuken dake gidan ya dan rika basu ruwa ya dan rika gyara can ya dan rika gyara can yana tsaftace gona ya je gona ya noma ya je gona ya ciro ya je gona ya kaza kila an gane ya horar da kansa daga makarantar Allah duk mukan je gonan malam madako kara duk muna zuwa dako kara yaran yanzu ba bin da ya hada su zuwa gona balantana su dako kara ko ciyawa ka je kai ciyawa ka dan samu abin masarufi wallahi mun rika yin ciyawa kai ciyawa ka je fada ka siyar abin da Allah ya baka kai ma ka dan samu akwai lokacin da ni na san ina zuwa ina ciyawa ina kuka ina yin ciyawa saboda wanda muke tare da su sai in ka kayan su him ni kuma na sayan gare kai nasu ba ina ciyawa ne ina kuka to amma yaran yanzu sai su zauna komi sai kai musu sagiran wa kabiran sagiran wa kabiran biro sai ka siyan ma yaro biro to idan ma ba ku gane ba ku yanzu matasa ga kuna rayuwar yanzu ta canza idan ajiya an yi wallahi ina gaya muku yanzu iyaye da yawa ba za su ma bata ma kansu lokaci akan su rika muku irin wannan hidiman da suke yi ba yanzu za ka horar da kanka ka je kai ma kanka abin da zai amfane ka ka je kai yar 200 300 500 kafi karfin shi kila abin da yake ya kai dubbai sai ku zo a yi haɗin gwiwa kai ka kawo naka iyaye su kawo nasu a samu a gudu tare a tsira tare amma kai miƙe kafa kullun sai dai ka kwanta kai bacci sai dai ka cewa iyaye sai maka komi to in ma jiya an yi to ina gaya maka yau zai wahala to da ka dane miji ya koyi yanke shuka da gyara gona wa ghasl as-sayyara da wankin mota kaka dauka sai wankin motan gidanku eh idan baban kana da mota ko kai kana da mota karka sa tiri kwata kana wanke mota karka sa tiri kwatanka da t-shirt ɗinka a ɗibo ruwa a wanke mota kalkal ka koyi wannan kan ma ka tsaya sai an gaya maka duk wai kana horar da kanka ne sakkar ka zama shantakakke ko babur ko ka ɗauko carpet ɗin da ake zuwa masallaci a wawwanki sai duk cikin alkhairi ne ko kuma mota ma ka wanke mota a biya ka ka je gurin wankin mota ka ce don Allah gani ni ma a rika abin nan sai a rika bani abin da ya samu kila an gani akwai wani bawan Allah suna aiki na gida ne fa aikin gida ne sun kwaba kasa suna aiki a gida sai ga budurwar shi ta doso nan da nan a gujewar wurin sai je buya sai da ta wuce sannan ya fito ta da shashanci wanin ta ne shi kuma wani bawan Allah shi kuma da aka zo aka bani labarin shi, shi kuma yana aiki ne a gidan su wannan yarinyan. To sai ga yana santa, shikenan sai ya je wankan shi da yamma, sai ya tafi gidan su yarinya ya sallama da ita. Isa kai sallama da ita, ta zo, kai ba kai ne kake aiki, kuke aiki ba kai ku ne kuka tashi dazun nan a gidan nan kuna aikin kasa abin nan siminti ba? Ya ce siminti, kuma aikin siminti ni? Ya ce a ko dai ba ni ke. Ta ce kai ne mana? Sai ya ce a Usaini ne. Wai Usaini ne? Ya ce okay, yanzu ma da kika faɗi sai ce ai Usaini aikin shi kenan, ai ni ba ma mazauni ba ne, sai in na zo shi ne ba, wai ba shi ba ne, Usaini ne. Haka ya gina rayuwa da ita a matsayin wani shi Hassan da Usaini ne. Da haka in ya zo ta tambaye shi, ta ce in ya zo aiki kamun ba shi ba, bai ma san, bai san ta ba, ta san shi ba. Amma in ya zo autaɗi an jima, sai ta tambaye shi, ya Usaini, ce alhamdulillah, ai ɗansu aka ce saga. Amma dai da ƙarshe asirin shi ya tonu, ogansu ya fallasa, ta ji ne ya ta ba shi wasiƙa, ga shi ka kai wa Usaini. Hassan ya ce na'am, ga shi ka kai wa Usaini. Sai ogan ya ce wani irin Hassan kuma? Sai ya fara oga, ka gane oga a ɗan share haka dai. Sai ogan ya zazzage shi ya ce ke wallahi shi ne, in ma ƙarya ya miki. Ta ce kai ko kai ne, ko kai ne Hassan ɗin, ko kai ne Usaini, ina ne ina son in kayana. To ba shi kenan ba? To dama menene yin mata wannan bakan ɗin? Sila an gane. So alayyal dai mutum ya ga ɗan abin da zai iya yi, ko wanke mota ka je a biya ka ko wani abu. Wa shira'i hajiyatil baiti min as-suqi. Hakanan kuma yaran gida su saba da zuwa yin cefane a kasuwa, su ɗauki kuɗi su je su yi cefane a kasuwa, su cire girman kai, su kuma ga irin yadda ake sadaukar da dukiya domin hidima gare su, su ma su zama su tausayi da rahama gobe, wa ghairi zalika, da makamantan wannan. To wannan abu na farko kenan wanda malin ya kawo cewa idan ka yi shi, in Allah ya so, da za ka warke daga cutan wannan attara. Abu na biyu, az-zuhd fi dunya wa taqalluli min muti'iha. Ka zama kana zuhudu a cikin duniya, ka kuma takaita ma kanka wurin kyale-kyalen duniya. Ka ga duk abin da za a ce maka wai shi ake yayi, ka sa ma ranka kawai cewa kai zaka cin wannan yayin. Kaza ake yayi, to waye ke yayin? Wanda suke so. Kai ba wannan kake ba, kai me kake da bukata a rayuwanka shine abin da ya dame ka. Wani maganin yanzu ana yayin kaza, ana yayin kaza, ana yayin kaza, duk bai taso ba. Duk wanda ya ce zai samu kanshi wai yanzu yayin da ake yi kenan, to lalle zai faɗa cikin taraf. Saboda in ana yayin abin da ba shi da hali, kaga zai sadaukar da kanshi ji ta bata ma kanshi lokaci cikin san kyale-kyalen duniya, wani lokaci kuma ba ma zai samu ba. Wani lokaci mutum ya je ya haramun domin me din ya samu, kuma Allah bai kaddara zai samu ba, sai dai ya ta fangan-fangan a banza. Mali ce wa huwa ahammul ilajat, wannan yana daga cikin mafi girman manya-manyan rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala. Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, Allahumma ja'al rizqa ala muhammadin kafafan. Mun karanta wannan addu'a a baya. Ya Allah ka sanya arzikin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi ne yake addu'a da kansa, ya Allah ka sanya arzikin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kafafan. Me ma'anan kafafan? Dan abin da zai ishe mu, ba dai za mu zauna da yunwa ba, ba zai ja mana kaskancin roƙo ba, amma kuma ba za a ba mu miyil wanda zai mantar da mu komawa ga Allah ba. Shi ne kafaf, bimana ya Allah ka dan ba su abin da zai wadace su, in ya wadace su ba dai za su je su yi roƙo ba, amma kuma ba zai shagaltar da su daga tafarki madidici ba. Shi ne kafaf. Da haka manzo Allah ba arzikin duniya yake nema ba, har ma an taɓa yin mishi talla cewa in kana da bukata dutsen Uhud a maida maka da shi zinari sai dai kawai karkazuwa kana bantara duk abin da ka bantara a cikin zinari gold few one din kuma ba wai abin nan ba ka samu zinari wanda ya kai girman hannun nan nawa kana jin billion nawa za su yi shi billion ba kadan bane to balantana ka samu wanda ya kai girman kan mutum to balantana a ce maka dutsen Uhud ga baki ɗaya zinari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ba shine manufarsa ba tabarakallazi insha ja'ala laka khairan min zalika jannatin tajri min tahti al-anharu wa yaj'al laka qusura inda Allah ya ga dama da sai ba annabi manyan manyan gidaje da manyan manyan gine-gine da dukiya ya ta faca ka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne shiryacarwa ne kuma ya bara'a da irin waɗannan gidan shi ma yana sanne yau a samu gobe a rasa yau a samu mai daɗi gobe a rasa har akan kwana a gidan shi ma ba a yi girki ba nana Aisha ta ce akan yi wata uku ma ba a yi girki ba ba a ɗora wuta ba aka ce to akan me kuke rayuwa kenan dan bai yiwa ai mutum ya rayu sai da abinci ita kuma ta ce wata uku abin take nufi da wata uku kamar ɗauka a ce yau 27 ba a yi girki ba 28 29 to wata ya ƙari to ka ɗauka wata ɗaya kenan ya tafi to a shiga wata na biyu daga ɗaya ga wata zuwa 29 ga wata kaga wata ya ƙari wata biyu wancan watan a kwana ɗaya biyu uku a ciki kaga in ka auna su za ka ga watanni uku amma kila a lissafin kwanakin ba su wuce kila kwana 35 ko da 6 ba a yi girki ba aka tambaye ta akan me kuke rayuwa ta ce ruwa da dabino mu ko yanzu nan wanda ya ci dabino ma ai bai ci abinci ba kaga da gyada da gyada da dabino da su gurjiya su marici su aya su wa duk mutumin da ya ci zai ce maka in ka ce ka ci abinci zai ce maka billahi allazi la ilaha illa huwa ban ci abinci ba kuma kila dabino goma ya ci zai kuma maka rantsa da Allah bai ci abinci ba da haka mu abinci a gurin mu sai ka da ci abinci ka samu abinci sosai ka da ka to wai ka ci abinci kenan to shi ko rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba to sai ka roki Allah ya azurta ka da zuhudu kar wani ya ce a to in zama matsayaci kenan matalauci kenan to bari ka ji bawan Allah duk ajin da Allah ya kaddara zaka samu a duniya wallahi tallahi sai ka samu kafin ka mutu da haka idan kai wannan addu'an na ɗaya dai kai addu'a ibada ce na biyu kuma Allah madaukakin sarki zai ƙara tsaftace maka hanyar abincin naka ba kuma zai hana Allah ya baka iya arzikin da ya kaddara maka ba kila an bayyanta da haka an ka ce ya Allah ka azurta mu da zuhudu kar ka ce to ai matsalan shi ne in naje na zama fimfimin matsayaci ya za a yi a ai in dai kai addu'an ka raya da shari'an annabi ka yi addu'a kuma Allah subhanahu wataala sai ya baka iya abin da ya kaddara maka ai hadisi ya tabbata inna ruhul qudus nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun fata tattakmila rizqaha ba ran da zata mutu sai ta ci iya arzikin da Allah ya diban mata fattaqullaha wa ajmilu fi talab malaike sha walau ta'ammala ahaduna fi haqiqati dunya da ɗaya daga cikin mu zai tsaya ya natsu ya gane haqiqanin yadda rayuwar duniya take law wajadaha haqiratan da zai gane duniya kaskantacciya ce لا تستحق كل هذا التعب والجري خلفها batatancanci irin wannan wahala da irin wannan gudun da ake idan an yi ta ba amma sai wanda yake da kan gado wanda Allah ya haskaka masa kaga mutun ya tara duniya ya tara duniya ya tara duniya yanzu ga yinin ciwo ya tatake shi an je England bai amfani ba an je Japan bai amfani ba an je Germany bai amfani ba to me ya rige kuma yanzu ana jiran mutuwa ne ajiran mutuwa ne to wannan duniyar rudin da ke cikin ta sai ya kasance abin da ya tara din nan hisabi yana nan yana jiran shi a gaban Allah ko ko zai zama ya tafi a banza akwai hisabi kuma gashi bai hana shi mutuwa ba kai wani ma yana kan gaba wani yana shugabancin kasa ya mutu a kasar nan muna da wannan misalan da yawa saddauna da tafawa balewa su suke mulki a wannan lokacin duk da kasancen mulkinsu na zuhudi ne ai anan har mun taba yin magana har nace ba shi da gida har doctor daga Abuja yace mun akwai wani gida da yake da shi anan Sokoto ko amma Saddauna ya mutu ba shi da komi ba shi da gida wannan gidan daga baya ne aka tattara aka bar masa Saddaunan ma ya mutu akan san shi ba kudi to amma dai yana kan mulki da shi da tafabule saka mutu mutala yana kan mulki ya mutu yana shugabancin kasa yar ado yana kan mulki ya mutu abace yana kan mulki ya mutu ko duk ba suna kan mulki suka mutu ba shugabannin kasa ne to sai ka gane ashe duniyar ma banza ce ashe shugaban kasa ma yana mutuwa han shakan attajirai kuwa ai wannan ba ma kididdige su ko a garin ku ko a garin wasu ga sunan bila adadin so sai gane wannan duniyar rubi ke cikin ta kawai irin wannan wahalan da ake mata wallahi bata cancanta ba na kan fadi ina ƙara fadi duk iyaye da kake jin ana fadin ka a duniya wallahi gobe ba kai za a fada ba wani za a fada ko me kake takama da shi in kana takama da ilimi akan idan ka za a haifo wani yaro ya zo ya ilimi ya fina ka in kana takama da kyau akan idan ka ko akan idan ki za a haifo kyakkyawan da ta dama ki akan kyau a daina maganar ki in kana takama da dukiya in kana takama da mulki za a kai gaban da an daina yayin ka kai expire sai dai ai yayin sabbi kuma to tunda duniya tana sa kai expire ta maida kai tsoho tsohon yayi to me zai sa ka bata makanka lokaci akan ta فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدين أفك من زال صلى الله عليه وسلم يوشي تول وندن لهم ينسل إن شاء أقويا ثم أن جاجا ينغوكم يوو أقويا يوو أن كرمي أن كرمي kuma asak mai yan kananan kunnuwa duma na dan kankani ko mai yankakken kunnuwa sannan mayyit kuma matacci mushi yana cikin tafiyar da sahabbai ne sai suka zo daidai gurin ga wani dan akuya a mace kuma ga kunnin shi ma yankakke fatana walahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam dan kama wannan akuyan فأخذ بأذنه سيقام كن ثم قال في شيم صحابي أيكم يحب أن هذا له بدرهم شكون كوانيني زي سو مباشو أن يباد درهم لايا مباشو أن يباد درهم لايا فقالوا سي سكتشي ما نحب أنه لنا بشيء سكتشي أي مو أن باما ما فاتم ما أما بامشي ko ma me zamu bada kai ko da kasa ne a ce kawai mu dibi kasa mu bada a bamu ba ma so ba maganan wani biya kudi ba wa ma nasu'u bi ya manzo Allah me zamu yi dashi abu mushi me zamu yi dashi kada sai ce atuhibbuna annahu lakum to shikenan dauka ba kudi kyauta waye yake so a bashi kyauta qalu suka ce wallahi law kana hayyan kana aiban fihi لأنه أفك سكت حمان ذا الله كورا ييني ما أدوك رييني تو والله ينا دعيبا دما باما سو سوى لكل نشا ما ينككيني فكيف وهو ميت تو يا من ذا الله بل انتناكم من ذا شامتو إما أرى ييكي أذو أتشي غاشبا أباكشي أنت أولا مكا جداليني كوش تو بل انتنام تتشي فقال سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتشي فوالله سيدي رنسوه دي الله يتشي للدنيا أهون على الله من هذا عليكم والله ولا كنشن دنيا أولين الله كات ولا كنشن ونن أئدن إرن يد الله لك دنيا ولا كنتشيا كس كنتشيا يات إرن يد كوكت لك ونن لن أقويا ولا كنتشيا كس كنتشيا ذاك أشي دنيا نمبان راجي Allah bai ma dauki duniyar nan wani abu ba An Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha bughdatin ma saqa kafir minha sharbata ma'in yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da a ce wannan duniya ta kai darajar fiffiken sauro a wurin Allah to da Allah bai ba kafiri makwaldin ruwa daya ba saboda ya kafirce shi to makwaldin ruwa daya ma Allah ba zai ba kafiri ba to duniyan Allah ya dauke ta banza ce wala kantacciya kasantacciya shi yasa sai tura ta sai ya ba kafiri fiffiken sauro don Allah cikin mu nan wane ne zai so ai mishi package daya na fiffiken sauro a samu take away a cika maka da fiffiken sauro wai yake da bukata yi muku kadan ko to a samu buhu daya buhun algarara buhun dawa ko buhun gero a cika maka da fiffiken sauro wai zai bukata akwai wani amfani to a cika maka mota guda da fiffiken sauro to bi ma'ana dai ashe fiffiken sauro in ya kai miliyan in ya kai biliyan in ya cika garin nan duk banza ne bai da wani amfani to ballantana guda ɗayan shi to duniyan nan Allah bai dauke ta da kiman da ta kai darajar fiffiken sauro ba yanzu kaka dauka fiffiken ka dauki sauran gaba daya sakankalinka da sauro menene kisa idan ka idan sauro kisa ne ko ka fesa mishi magani ko ka bubbuge shi ya mutu to ya nuna kenan ba abin da ka rena ka walakanta a duniya kamar sauro wani lokaci ma koda sai ka daga mishi kafa ko ba haka ba koda kana ganin koda wani lokaci zai sauka maka akan abu sai dai kawai ka dan kore shi ba kashin shi kake neman yi ba amma sauro ya sauka maka a jiki ko ya sauka kusa da kai shi ko kusa da kai ya sauka sai ka bi shi kai baka ma gan shi ba za ka siyo magani ka faffesa sai ya mutu ashe sauro ba mafi kaskancin abokin gabanka kamar sauro to yau fiffiken shi ne za a dauko a baka bai da amfani to yadda ka walakantar da sauro haka nan Allah subhanahu wataala ya kalli duniya ya walakantar da ita to me zai sa kai ta fafutuka akan walakantacciya kaskantacciya malice wa hadhihi alhaya kaga wannan rayuwar la tastahiqu an yufraha bi na'imiha wallahi ba ta cancanci ai ta fariya da ni'imonin cikin ta ba wala an yuhzana bi fawati malazzatiha ba ta cancanci ai ta bakin ciki saboda kilikilinta ya tafewa an rasa kilikilin da ke cikin ta ba ta cancanci wannan ba yace lamma su ila al-imam ahmad lokacin da aka tambayi al-imam ahmad bin hanbal amman ma'ahu alf dinar ala yakunu zahidan wanda yake da dinari dubu ai wannan zai shiga cikin masu zuhud dinari dubu zai shiga cikin masu zuhud aka tambaye shi wannan ba zai shiga cikin masu zuhud ba kaman dinari dubu kaman nawa kenan yanzu kaga da rubu dinar dubu 150 wan ɗaya bisa hudu na dinari ɗaya 150 da aka ga dinari ɗaya 600 to shi yana da dinari dubu 600 so dubu nawa kenan miliyan kusan 60 kenan ko 600 so dubu ya kai miliyan 60 sai aka tambaye shi to wannan wanda ke da dinari dubu shi ma zahidi ne mai gudun duniya ne kala na'am sai yace eh mai gudun duniya ne bishar amma da sharadi Allah ya faraha idza zadat kari dagawayi alfahari idan ta karu wala yahzuna idza naqafat in ta ragu ko kare bakin ciki zinare dubin nan sai ka dauki zinari 800 ka bada sadaka ko kuma kilin misali a ce ya kone ka kwana kana bakin ciki to kai baka daga cikin masu zuhudu me yake son ya nuna wato ba tara kudin ne shine zuhudu rashin tara kudin shine zuhudu ba ai mun shayin bayani tara kudin ta mummunan hanya da salwantar da su ta mummunan hanya dukiyar su mantar da kai Allah to nan ne matsalan take amma in ka tara dirhami dubu kamar miliyan 60 wai ke da miliyan 60 in ka tara kudi miliyan 60 ko miliyan 100 ko miliyan 600 amma ta hanyar halal kana salwantar da su ta hanyar halal kuma ba su shagartar da kai daga hanyar Allah ba to kana nan a matsayin mai zuhudi dama zuhudi shine barin abin da zai cutar da kai a barin abin da ba zai amfane ka a gaban Allah ba so wanda ya tara ta halal sayyidina Uthman mai dukiya ne sayyidina Abdurrahman bin Auf mai dukiya ne al-Imam Malik mai dukiya ne amma su ne jigajigan tsoron Allah da haka suna cikin masu zuhudi Ammi Hasan al-Ansari radiyallahu anhu kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi manzon Allah zai gaya maka menene sirrin duniyar nan kwanta da kwarkwatanta yace man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi duk wanda ya wayi gari yana da lafiya a cikin jikinsa lafiya ba ka da wata matsala da kullun sai an je clinic ciwon hawan jini ne kansa ne baya ne kafa ulsa ne wa'innan cututtukan ciwon zuciya sati ɗaya biyu sai an je clinic sati ɗaya biyu sai an je clinic kullum ana kan magani to kai duk Allah ya sa baka da wannan matsala mu'afa fi jasadi akwai lafiya idan ka lafiya bakinka lafiya kunninka lafiya gangan jikinka lafiya yanzu nan in ka kalla cikin datta yana akwai wanda yake da sanda yake yau in ka ce ya miƙe sai an ta gyare-gyare an ta dabarbari sannan a miƙe to kai Allah ya sa mu'afa fi jasadi ba ka da wannan matsala nikan ta buga misali wani yanzu kallon rubutun nan sai ya ƙara da ido na hudu da na uku da na hudu shi ba zai gani ba waya nan sai ya ɗauka gilashi ya sa kai ko mu'afa fi jasadi baka da wannan matsala galibi mukan tashi ne mun tashi da baya mun tashi da wuya mun tashi da kafa ai ta shafe-shafe abu wani ke ni wane ne wane ne kullum aikin kenan kai ko mu'afa fi jasadi baka da wannan matsala baka da wannan matsala wani yana nan in ya dan shi dan abu kaza ko romo ya sha sai ya gudawa sai ya zawo ya bani Allah shi ne ka wai ya bani Allahu akbar yaro in ana rayuwa fa za a ga wurin dazu na ga wani ya turo mani wani abu haka bene ne haka yana cewa ina dakin ka yake bene ne sai aka nuna dan shekara 20 kawai fifi kawai haye benen shi sai aka nuna dan 30 shi kuma saurin shi bai kai wancan ba aka nuna dan 40 ana dan yi ana dan dubarbari dan 50 to shi ko dan 70 da yazo hawa be nan sai da ya fadi shekarun ne haka suke kai yaro bai bani ba shekarun ne suka haifar da haka wato kai kana jin daɗi ko romuwa ga nama ga farfesu an ce ya sha ya gudawa wato ya bani ha karaba kanka da shekaru yaro to shine abin da ake so ka nuna maka ka gode ma Allah ka gane cewa ashe irin daman makin da Allah ya baka ba kaɗan bane yanzu komi kaga dama zaka ci amma yanzu ga nama in wani da tije sai ya gudawa to kai ka san tafiya ta tafi to wanda ya wayi gari yana da lafiya a gangan jikinsa aminan fi sirrihi ga aminci a society gidanshi akwai aminci anguwa akwai aminci baya fuskantar barazana na zubar da jini ko sace-sace ko wani abu indahu quta yaqutu yawmihi gashi kuma yana da abincin da zai ci a wannan yinin ni'imomi guda nawa kenan guda uku ga lafiyan gangan jiki ga aminci a society ga kuma shi yana da abinci manzon Allah ce fa ka annama hizat lahu dunya kaman an tantaro mishi duniya ne kwanta da kwarkwatanta an bashi to amma yanzu wani yana nan shi kuma duk bai kallon waɗannan ni'imomin wani yana nan bai kallon ni'imar lafiya da Allah ya bashi ka je kawai za ka yi fitsari a bayi Allah ya baka iko kai fitsarin nan lafiya lau daraja ce wallahi akwai mutumin da yake sai ya ji an sa mishi wannan kororon da ke sa mutum ya yi fitsari kila an fahimta dan haka wani ba shi da wannan lafiya numfashin nan da kake gani kana rena kana ganin kaman ai tilis ne ka shaki numfashi wani yana ganin to ya za a ce ba zan shaki numfashi ba ya dan shaka ha ya fitar to za a ce ba zan iya ba to wallahi dubun dubatan jama'a suna nan sai an sa musu oxygen wannan numfashin da kake renawa kana ganin kaman mai sauki ne wani ba shi da wannan dama to amma wani bai gane wannan ni'ima bace bi gane wannan ni'ima bace to idan Allah ya baka wannan ni'imar ta lafiya ya baka aminci ya baka dan abin da zaka ci a wannan yinin to ka gane Allah ya maka kwain da kwarkwatan duniya gabaki daya tattaro an baka mali ce fa yambaghi alal insan to ya kamata ga mutum an ya akuza duniya bi sakhawati nafsin ya karbi duniya da budaddan kirji ya wuce haza abin da Allah ya baka a duniya kai ma ka bude kirjinka kai ma ka ba wani wayasilu haza ka sadar da wani wani mazumuncinka ne wani amini ne wani abokin mahaifi ne abokiyan kawar mahaifiya ce ka sadar da ita cikin dukiyar da Allah ya baka ko cikin daman da Allah ya baka a duniya wayatasaddaqu ala haza kai sadaka ga wani falmalu alladhi indahu ka annahu linnas ya zama dukiyar da Allah ya baka kaman din amfanin mutane ba daɗi ne yanzu ka samu duniya ka samu nama zaka tafi ka shiga daki ka rufe ka sa gajeren wando ka zauna ka ci nama ka ci ka ci ka ci sai ka sha yogurt sai ka goge baki sai ka fito ai ka sha wahala ne ko ba daɗi ka ci ba ai daɗi shine ka ci ka ba wani a tare ayi enjoying a ji daɗi ana fatan Allah ya bamu na gobe to nan ne daɗi take amma daɗi kawai shikenan ka shiga daki ka ji daɗi so duk abin da Allah ya baka a duniya ka bude kirjinka ka ba wani ka sadar da wani kai sadaka lokacin sadaka ya kasance dukiyar da Allah ya baka to ƴan uwanka ma suna da rabo a ciki to wannan ita ce kofa ta biyu da malam ya kawo cikin kofofin da yake za su taimaka maka wurin magance wancan cuta ta attaraf to ina ganin sai mu dakata a nan saboda yanayi na lokaci insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu ci gaba abinda muka faɗi daidai Allah ka bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka bamu dukiya mai amfani Allah madaukakin sarki kada ka jarabce mu da kangarewa kada ka jarabce mu da mantawa da kai da al'amuran gidan lahira saboda wata ni'ima da ka bamu a duniya Allah ka bamu mai kyau a duniya ka bamu mai kyau gobe kiyama وكما تسلي ما لك عذاب متى اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.